Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin
ra'ayoyin masu saurare.
Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da yau kuma saki haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. Shiri ne da ke jin ta bakin ku game da wani batu da dau hankalin duniya. To shakka babu matakin cire tallafin mai da sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanar a lokacin rantsar da shi. Na daya daga cikin batutuwan da suka dau hankali a Najeriya har ma da kasashe makwabta. Lamarin dai ya haifar da tashin farashin man fetur a fadin kasar, wanda kuma tuni ya fara tasiri a harkokin yau da kullun na jama'a. Ko ta wannan bangare ne wannan matsalar ta shafe ku? Wannan shine madu'in namu a wannan mako. Malami, na farko sai ka fara bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Wannan gidan rediyo mai albarka da yake ba mu dama muke tofa albarkacin bakinmu. Allah ta'ala ya dafa masa. Mai magana Suleiman Abdullahi Fala daga nan garin Fambego a jihar Kaduna. Mu a bangaren mu man fetur an shiga wani hali na tashin-tashina, duk da ya dan soma sakowa ya dawo 550 yanzu, wanda da ya kai 700 lita ɗaya, amma yanzu ana karɓar naira 500 da naira 50. Don haka kiran da za mu yi ga hukumomi su ji tausayin bayan Allah, su tausaya su taimaka su warware wannan hali da suka tsunduma talakawa a ciki, su kuma masu gidan mai su ji tsoron Allah, domin wannan al'amarin ba an sanar da ƙari ba ne, kawai an cire tallafi ne sai kuma ya jawo su kuma masu gidan mai su ƙara. Mai magana Suleiman Abdullahi Fala daga nan garin Fambeguwa, na gode.
Assalamu alaikum gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran. Mai magana Ibrahim SD Kusbazari City jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Hakikanin gaskiya sabon shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ba mu mamaki kwarai da gaske, duk da dai ba mu zaton haka ba. Duba da yanda talaka yake ji a jikin shi, kuma gashi an zo an kara mai da wannan matsalan tsadan man fetur. Duk inda kake zuwa ya ninka kusan so biyu, in dai maganan transportation ne. Abubuwa dai sun kawo wannan tsadan mai ya kawo cikas sosai a zamantakewan wani musamman mutalaka da cikin Najeriya. Ya kamata shi shugaban kasa ya duba wannan lamari da idan basira. Ba mu yi a ce an cire subsidy ba, tunda an ce wasu ne suke wadatuwa da wannan subsidy. To amma ya kamata a ce an fitar da tsari mai kyau, ko da za a cire subsidy ya zamto cewa an cire shi ne ba wai at once lokaci guda ba. Kamar yanda tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ke rarrage a hankali, bai kamata shi ya ce ya zo lokaci ɗaya ya cire gaba ɗaya ba.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Radio Mara Iran marka kuda haka. Mai magana Abdu Ali Bankule daga Maradi. Lalle wannan maudu'i na ku da kuka bada na sati abu ne wanda yake doka hankalin sosai. Lalle Najeriya an shiga cikin wani yanayi na rashin tabbas. Tinubu ya hidda tallafin mai nisa, yace yayi an yi gaugawa ga hidda tallafin man nan, saboda ya kamata a diba yanayin da talaka suke ciki, tsanancin rayuwa ga an huska ci rashin naira, ga kuma security, kuma wannan ƙarin man fetur ya zo gaskiya sai ince ya sa mutane cikin wani hali na bala'i. Sai dai Allah da ya kiyaye, kamar da muke fata a gaggauta diba wannan lamari, a gani menene ya kamata a matalakawa. Tinubu ya kamata yi tunani ya gani talakan Najeriya sun ji ba suna wahala, mamakin su dan samu sauki sun ƙara shiga cikin wani yanayi. Gaskiya to Allah da ya sauke, Allah ya sa a cokan lamarin. Na gode. Mai magana Abdu Ali Bankula daga Maradi.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Musulunci Radio Era. Yau zan yi tsokaci bisa ga shugaban kasar Najeriya Sabo Ahmed Tinubu. Jawabin nan da ya yi, tallafin nan da ya ce ya jaye, bai wada mai ido, damuci bai wada mai ido. Turar da ya yi jawabin nan, kowa hannu bisa kai na hike. Kuka ko bai da kyau, kakai sake kana jagorancin kasa, kuma kukan mutane ne ma yawa, na ɗauke nan. Na biyu, wannan jawabi da kai kokari cikin kwanakin ga ta kajanye. Wana kuskure yare zaman ka bai zama su bake mara baba. Azza wa salam, ai jagoranci lahiya.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Biyo ita wasa jamhuriyar musulunci ta Iran. To a halin yanzu da ni ana wutana ne a ranar ra'ayi nake ga shugaban kasa bai kamata ba kai tsaye gurin jawabi ka kawo na abin da zaka tada ma talakawan ka hankali. Ina tunani kowanne talaka ko kuma kowace jiha ko ta kasa tana alfahari da talakawanta, saboda mulki in ka hawo shi ne dan talaka, ba kai ka dora kanka Allah dora ka kuma talaka suka kama maka. Ana wutana da kamata ya ce a bari har tayi tahiya in ya so ka faɗi wannan magana. Kenan yanzu ana alfahari da shugaban sabon shugaban kasa ya zo ya kawo magana su kan wannan hankalin talakawa da sun tashi turu kuma jama'a sai suka dinga rihi kamfanin sinaman feta abin da zan ce dai aka ce mirere matotafiya ne idan an yi haƙuri komai zai kawo sauƙin mutanen ƙasar Najeriya da ma Niger gabaki ɗaya abin da ka ya shahe mu zai mu fata Allah ka sauƙin abu assalamu alaikum magana mu sallallahu wanda kira shi dozuman taksimo to tribune afiel daga dama kana mushe hudun Niger assalamu alaikum
To kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu sauraro da ke zuwa muku daga nan radio Hausa BOH malami na gaba sai ka ja muje
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na radio BOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Taba jamhuriyar Niger mazauni kasar Kamaru shugaban kungiyar hadin kan matasan Niger wannan cire tallafin mai da wato sabon shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanar a lokacin bikin kama wato mulki gaskiya ba wai ya tsaya iya Najeriya ba wannan matsalan ta shahi kasashe makota kamar ma tana ɗaya daga cikin wato kasashen da wannan matsalolin ta shafa inda farashin mai tashin wurin zabi kiran mu anan shine ga sabon shugaban kasa ya wato zauna da dillalan man fetur domin alalabo bakin zare nagode Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Taba jamhuriyar Niger mazauni kasar Kamaru
Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Uda Mamadu a Jetkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger a ra'ayin da kuka bada na kan cire tallafin mai da shugaban kasar Najeriya ya yi to tsadan mai gaskiya mu ma ƴan Niger ya shafe mu da muna sayan litir dala 70 dala 80 amma yanzu ya koma dala 150 haka muke saya to ina kira ga shugabannin mu na Afirka ko kuma ina kira ga shugabannin mu na Niger man da aka gina na kasar mu idan dan talaka ne aka gina to ina kira a gare su su sauke farashin man da suka daura 120 ko kuma 120 ba wani abun nan su rage domin talaka shi ma ya ci moriyan arzikin kasan shi ina fatan Allah ya ba Allah cusawa shugabannin mu adalci da kyautatawa al'umman kasa nagode radio Tehran
Assalamu alaikum gidan radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Usman ne da labushiri da magaramin sharhi ba wani abu bane abin da muka saba ne mu Afirka duk shugaban da muke tunani zai yi mana adalci sai mu zata ba haka nan bane domin su ra'ayin su daban ra'ayin talaka daban domin hawan mulkin da suke su ba dan talaka suke ba kudade ne sun gire sun tara shi indan talaka ne bayayuwa cikin sa'o'i kadan da hawan mulkin ka ke janye abin da zai zama to dubban miliyoyi za su shiga wani hali na tagayyara rashin tabbas a kasar Najeriya wato janye tallafin man fetur da aka yi a Najeriya ba karamu na kasa kawo al'umma ba bangaren harkokin su ne da gobe kuma har ba su kade ba amma mu kasashen Afirka ya shafa domin idan abin da shafi Najeriya za ka makwabtanta wanda suke zage da ita su ma abin ya shafe su wala halin da aka samu na gurin da muke biyan jaka ɗaya yanzu sai mun biya jaka ko jaka biyu da rabi kenan kuma muke gaba abu ɗaya ba Najeriya kaɗai abin ya shafa ba al'umma sauran kasashe makwabta amma na gode sunana sunan mai da lafo shiri da makaramin shi
to assalamu alaikum BOH da radio musulunci na kasar Iran ina muku fatan alkhairi a jidan lokaci ra'ayina a nan shine game da cire talafin man fetur da mai girma shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu yayi to zahirin gaskiya wannan abu da yayi sakamakon janye talafin man fetur abubuwa sun ba sun canja komai ya tsaya in ka shiga mota yanzu tafiya mota ba karamin kuɗi yanzu mutum ke kashewa inda aka je da a 500 yanzu ya koma 1,500 sannan in ka sa ido zaka ga kamar bangaren waɗanda ake ba su abun hawa bashina keke na zuwa motoci da za su je su nemo su zo su ɗanyi balas a ɗan ba su na zuwa da za su je su ci da iyalansu to fa gaskiya abu ya kai mukura yawa saboda wasu sun ije ƙarafuna abin da za su je su nemo su ci da iyalan nasu babu tafiya saboda tsadar mai da aka yi ga ciki ya kamata a duba wannan al'amari da mu 'yan Najeriya muke ciki mai girma shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu akan ƙudurar-ƙudurarsa na alkhairi ubangiji Allah ya dafa masa Allah ya taimake shi huta lafiya jibrin bako bangaja da ke jihar Bauchi Najeriya
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radiyon Tehran ne muku magana Alkasim Babali Ma'ahar dangance da wannan maudu'i da kuka hauda bisa janye tallafi da sabuwar gwamnati ta Tinubu ta yi to sai kan yi mata fata alheri saboda mun sha gai wannan kiraye-kiraye kullum shugabannin mu na Afirka su rinka yin nazari kware kan su dauki matakai saboda wannan lamari na janye tallafi na Nigeria shugabannin kasashe da dama sun yi yunkurin shi ya zo daga rantsar da shi ba a yi kwana bakwai ba ya ayyanar da wannan abu an samu matsaloli kware hannun Niger ma abin ya shafe mu bisa harkan mai kenan mu kiran da za mu yi ga shugabanni na Afirka su ji tsoron Allah su rinka yin abu wanda yake za ya kyautata ma talaka saboda talaka wannan fa su ne ke zaben su kuma su ne talaka yau in babu talaka babu mulki me muku magana Alkasim Baba Liman Ahar daga jihar Agadez shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka salamu alaikum
sashen Hausa na gidan radio Iran sunana Sanusi Madattai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Niger wannan hukunci da gwamnatin tarayyar Najeriya a karkashin jagorancin shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ta zartas na janye talafin man fetur samsam hakan ko kadan bai dace ba duba da cewa tamba a fi kasa da kwanaki biyar da shillan ta janye talafin man fetur din badin bin al'ummomi suka shiga cikin halin haula'i kama ko tun daga al'ummar Najeriya da ma sauran makwabtan kasashen da suke kewaye da Najeriya ina ga a ce an samu ɗan watanni koko ɗan shekaru a hakan Allah ne kaɗai ya san halin da al'umma za su shiga a nan kira na ga al'ummar Najeriya da ma sauran ƙasashen mu na Afirka shine mu ci gaba da addu'o'in Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana mafita mafi alheri a halin da muka tsinci kanmu domin dai su wannan shugabanni namu ba ta mun suke ba ina fatan za ku tashi lafiya a BOH Hausa ni ne Sanusi Malatai da magaram Niger
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sashen Hausa na gidan radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Kabiru Sani Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaram Jamhuriyar Niger mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauraron radio ta Afirka to a hakikanin gaskiya dangance da cire talafin man fetur da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta yi a baya-bayan nan to wannan abin ya sa mutane cikin halin kakanikayi talakari da abin bai shahi Najeriya kadai ba ya shahi har da sauran kasashe musamman mu na Jamhuriyar Niger inda muke shan mai litir dala 50 zuwa 55 to abin ya limka alimka gashi harkar zirga-zirga ta yi ƙara kuɗi harkar kayan masarufi sun ƙara kuɗi to da haka dai muke roƙon Allah Allah ubangiji ka saukin abun
to ruban gaisuwa rafata alheri zuwa gare ku jamhuriyar musulunci ta Iran to muna muku fata alheri masha Allah yawa wannan ƙarin mai da aka cire tallafi da aka yi na Najeriya to gaskiya mu dai bai zo mu ba da dadi tunda mu makwabta ne ɗan Niger to gaskiya mu abin da ya shahi mu ya shahi duk talaka da yake kasancen Niger da Najeriya to haka kuma shugaban ni kuke saka ma talakawa su zabe ku kuma shi wannan talafi gaskiya ya tsare abubuwa da dama kaga ƙarin sufuri da aka yi na kayayyaki kenan kaga shi talaka shi ta ƙare akan shi gaskiya wannan abu bai yi ba ya janye wannan abu talafin wannan gaskiya bai janye bai yi ba inda dama gaskiya ya mera shi inda ya tarra shi to haka dai shi dai talaka dai zai ji dadi dai to muna muku fata alheri daga naku ne dai muji jirgi garin tada gwaya ta magaram
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gidan Iran, gidan Musulunci ta Musulunci. Mutum mai magana Jibrin Banga dake jihar Bauchi Najeriya. Mun ji irin lokacin da al'umma suke yi mu ma muna jin dadi kuke ba mu dama muke miƙa ra'ayoyinmu zuwa ga shugabannin mu na Najeriya. Zahirin gaskiya mun ji irin kalubalen da ƴan Najeriya suke ciki akan tsadar mai. Lallai tsadar Ahmed Tinubu wasu suna masa mummunar fahimta sakamakon wasu san menene alƙiblarsa ba. So mu dai na farko alhamdulillah mai Allah godiya saboda wannan tallafi da ya cire muka dama talaka ba ma amfanarsa. Dama masu kuɗin suke amfana saboda haka guwan dama duk a cire shin to a daidai wannan lokaci mutum mai magana Jibrin Banga da ke jihar Bauchi Najeriya da ku tashi lafiya.
Sashin Hausa na radio VOH Tehran mai muku magana Alkasim ne daga nan Agadez Jamhuriyar Niger mamba ne na kungiya ta masu kira da saurare ta Afirka a yau na shigo shirin ina son a bani dama in bada ra'ayina saboda wannan mataki wanda shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu yayi na cire tallafin mai to gaskiya wannan abu mu muna kira da talakawan Najeriya sanda cewa duka abu wanda gwamnati yake yi ba kowane abu bane gwamnati yake yi in ba ya ga bai da wani amfani ba kowa san abubuwan da suke faruwa a tarihin Najeriya ya san da cewa tallafin mai talaka bai ganin shi a ƙasa masu hannu da shuni ne masu gidajen mai su suke tilga ribar su kenan muna kira da talakawa kar su bige mu kansu hankali dan sun ga wannan tallafin mai sai dai mu muna kira da Bola Ahmed Tinubu tunda ya cire wannan tallafin mai to ya ci a ce ya kawo ta wata hanya yadda al'umman Najeriya za su samu sauki
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka sani da suna Rabi mai aski shugaba na kungiyar masu sauraron radio jihar da magaram Jamhuriyar Niger zan yi tsokaci a dangance da matsala ta man feta da yanda ya shahi yankin mu Jamhuriyar Niger yankin mu jihar da magaram mun fuskanci matsala ta karin kudin man feta wanda muka saba sha a basukan titi na ƴan bumburutu wanda da muna shan shi a dala 55 ita mu ta sefa yanzu kuma yayi tashin gwamnatin zabe zan iya cewa ya lumka gida biyu wanda har ya kai $120 a halin yanzu wanda muke shan shi, wanda gaskiya alhamdulillah zamu iya cewa gaskiya kudin ya huce fiye da yanda muke tsammanin cewa zai ya kai, wanda kuma ganin cewa wai ba ma a yankin mu bane ba ko a kasar mu bane aka kara man feta kin wannan gashinan a Nigeria ne aka kara, amma abin ya shahe mu sosai, wanda kuma daga haka kin ne muke kira ga hukumomin mu na kasashen mu na Africa ne ya kamata a ce su tausaya ma talakawa.
To ma sauraro, da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau, sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki hada mu. Bisalamu, a huta lafiya.